baba Suda sarkin labari.
Mamakon ruwan da aka tamka kamar da bakin ƙwarya a jiya ya taho da gawar wani matashi an kuma tsince ta a yankin Gaida.
To yau ne mun wayi gari mun tarar da ruwa ya koro mana gawar wani bawan Allah. Wallahi ba mu gane ko wane ne. A ba mu kokarin dauko shi ba sakamakon dole sai hukuma ta zo ta gani.
Za mu ji ko an gano gawar ta ina ce kuma garin yaya ma akai ruwan ya taho da ita. Ita ma wata kururrumar rijiya ta bar ruwan kayan lambu. Gawar wata yarinya aka tsinta a cikin ta. Har ma yarinyar ta kumbura ta fara salibewa.
Yaro ya shigo mun bashi aran guga almajiri. Ke nace ma guga na a kulla yake. Sai yace to bari mu fita lambun Shafi'u inje na ebo. Ina lekawa idawo a guje, yace me tuwa mutun ne a ciki. Muka fito a guje muka zai lega muka gabawa Allah.
Za mu ji shin ko duk tsawon kwanakin da ta yi a rijiyar ba a san tana ciki ba su kuma iyayenta suna ina. Shi kuwa wani mai baburin a daidaita sahu. Zarginsa ake ya saka wani tsolar rake jiƙaƙƙe mai ƙaiƙayi. Ya dinga tafkar wata matar aure. Har sai da mijinta ya zo ya ringa ƙwalla.
Muna zuwa nan sai ta kama soka mu zaki sai ta kawo wani abin raken za ta maka mu sai na kwaji. To ka ga shi abin da aka ce maka tsakaninka da mutane kowa ya zo ba zai ba gaskiya ba. Ki sa ga mu bullin riga ta. Za mu bi riga ta wai ko wani sai na lalle.
Za mu ji makomar wannan mai baburi. A bangaren kotu kuwa wani matashi ne da ya saci injin bar ruwan noman kifi na naira 73,000. Yaje siyarwa da wani dan gwangwan naira 2,300. Karshe dan gwangwan din ya gudu shi kuma ya samu gurbin zama a gidan kurkuku.
Sai na ji dan gwangwan ya zo wucewa kamar da wata. Sai na nuna masa SA 2,300. Ka san kudin da ba naka ba, ba halal dinka ba. Kowa a banza da wafi na kashe kudin.
Za mu ji tsawon lokacin da zai diba yana cin gabzar babu zabin tara. A hannu guda kuma za mu kawo muku fannin nan namu na. Ku dakace mu.
Marhaba da zuwa malam dan godiyo. Buka sha sun kuyo. Malam godin iyo. Rabbi ne ya baka.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan sanarwa ce ta musamman daga cibiyar Danfodio Islamic Health Center. Kamar da kowa sani binciken mu a cikin Qur'ani da hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban ofishin mu a cikin garin Kano yake a nan unguwar Dorayi karshen waya Dorayi Karma. Muna nan kusa da masallacin Juma'a. Idan ka je rijiyar Lemo nan tudun Bojowa akwai cibiyar Danfodio daura da gidan Nasiru Ahali jikin ofishin ɗan Hisba. Idan ka je unguwar Gama dake nan cikin garin Kano akwai cibiyar Danfodio a nan kan titin Audu Utai kusa da makarantar Sa. To halin yanzu za mu bude sabon ofishin mu kuma a unguwar Badawa. Idan mutum ya je a nan kwanar Badawa layin gidan Dallatu muna nan kusa da gidan Dallatu. Kai dai kudin ka ce ina ne layin gidan Dallatu a nan unguwar Badawa kenan. Za mu fara gudanar da ayyukan mu a ranar Talata din nan mai zuwa 23 kenan ga wannan wata. Kuma wannan bikin budewar zai fara ne tun daga safiyar ranar Talata din karfe 8 kenan na safe har zuwa magriba insha Allah ta'ala. Kuma ni kaina zan samu kaina a wannan guri domin ganawa da daukacin marasa lafiya. Kuma ana iya kiran lambar waya kamar haka 0805-59-60-17 da kuma 0806-233-1-28. Sunana Abdullahi Idris Muhammad, ni ne shugaban cibiyar Danfodio Islamic Health Center. Sai mun ganku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Marhaba da zuwa malam Danfodio. Buka sha sun kuyo. Malam godin iyo.
Mai sauraro yau din ma da sallamar muke farawa. Ibrahim Abdullahi soran dinki ne yake fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya muka ji da wannan lokaci na damuna da ake tafka mamakon ruwa. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya wa damuna albarka ya kuma ba mu ikon wucewa lami lafiya kalau. Kuma da fari za mu yi wa shirin mabuɗi ne da karatun labarai ta bakin Munira Silagaru.
Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa, Comrade Ibrahim Khalil, ya bayyana cewa rashin baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu abu ne da ke barazana da harkokin tsaro da ma yawaita samun kuɗaɗen haram a tsakanin al'umma. Comrade Ibrahim Khalil ya bayyana hakan ne a yayin ganawarsa da gidan rediyon Dala, inda kuma ya ƙara da cewa duk wani shugaban ƙaramar hukuma da ya biye gwamnansa aka fitar da kuɗaɗen al'umma to su sani cewa hukumar cin hanci da rashawa tana kallon su, kuma ƙungiyarsu ba za ta yi komai a kai ba idan aka kama su. A nan kuma wani malami mai suna Sheikh Abdulrazak Uba Musa ya bayyana cewa zaman sulhu tsakanin ma'aurata zamani da ke kawo sulhu a tsakanin ma'auratan musamman ma yayin da ake samun sabani. Sheikh Abdulrazak ya bayyana hakan ne jim kadan bayan fitowa daga shirin matattara alkhairi na nan gidan rediyon Dala. Ya kara da cewa da a ce ana samun sulhu a tsakanin ma'auratan da duk wasu matsaloli na zamantakewar ma'auratan sun ragu.
To sannu Munira, kafin mu je ga jigon rahotannin mu na yau, Jakaya Hassan Muhammad zai karanto mana wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotannin mu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun yanda aka yi zargin toshe hanya a lokacin masallacin Juma'a. Ya yi sanadiyar wata mata ta kusa haihuwa a baburin a daidaita sahu.
Zan fara da sakon Maryam Adam Bunkure, inda take cewa Allah kenan me yake so yayin da yaso, tunda dai ta aiwa lafiya ai shikenan, amma dan Allah masu tare hanyaran Juma'a ku dinga uzuri. Shi ko Suleiman mai hoto doka da ni mun ga da cewa yake yana kira ga ƴan uwa musulmi da mu rika kiyaye haƙƙin hanya, ke kuma mai jego Allah ya raya amin. A gaskiya kamata a gyara aikin tsare hanyar da ake yi, ke kuma mai jego Allah ya raya jariri amin. Sako daga Abubakar mai shago dan goro unguwar Gabas. Duba da yanayin lokaci zamu karkare da sakon Abubakar Abdullahi Isa sauna kwadi, inda yake cewa gaskiya ya kamata a ce mahukunta su shiga cikin wannan lamari domin haƙƙin hanya babban abu ne a musulunci, ke kuma mai jego Allah tsara miki lafiya. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanta ba, mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci.
To madallah, jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yadda aka tsinci gawar wata yarinya a wata kururrumar rijiya ta bar ruwan kayan lambu, ta kuma kumbura ta yi sintin har ta fara salibewa can a unguwar Tukuntawa. Da fari dai wasu yara aka aika ɗebo ruwa a rijiyar, bayan kuma sun je suna shirin zura guga, sai ɗaya ya fara leƙa rijiyar saboda dama ba koyaushe ne ake samun isasshen ruwa a cikinta ba, kuma yana leƙawar sai ya hangi gawar waccan ƙaramar yarinya ta fara kumbura. Nan fai sanar da sauran, su ma kuma suna leƙawa. Sai ɗiban ruwa ya ƙare, suka falfala gida a guje.
Yaro ya shigo mun bashi aran guga almajiri, ke na ce ma guga na a ƙulla yake. Sai ya ce to bari in fita lambun Shafi'u in je na ebo. Ina leƙawa idawo a guje, yace mai tuwa mutum ne a ciki. Muka fito a guje muka zai leƙa muka ga cewa Allah.
Shi kuwa wani makocin wannan lambu tare da wasu ganawo, cewa suka yi da malam bin ya jima yana barazana ga zaman lafiya a yankin, saboda yadda yake da duhuwa ake kuma yin kwace a wajen. Dan haka ne ma suka rinka jefa zarge-zarge iri-iri kan musabbabin ganin gawar yarinyar a rijiyar.
To mu dai gaskiya muna tsaye dai muna ji yarbi kala-kala, wasu su ce yake zama fitinta aka yi, wasu kuma fitinta aka yi ma fafari aka yi mata aka zo aka sallah. To dai fatan mu kawai ya ga wannan mai lambu ya wa Allah ya wa annabi ya yanka fitai a zuwa a gurin, saboda yanayin barazana da mutane suke fuskanta kwacen waya har ka daba dai kala-kala.
Wallahi har yanzu ba a san gidan da ma take ba, kwata-kwata mu ba mu san inda ma take ba.
To ko me wannan mai lambu zai ce gashi dai da bakinsa.
A cikinsu dai babu wanda ya zo ya same ni ce da ni duhun hanya ya yi yawa, sai mutum ɗaya da tijaji ya zo same ni ke cewa da ni za mu ɗan ƙara musu hanyar nan gurin, saboda da daddare gurin yana yin duhu. Matakin da za mu ɗauka shi ne dai duk wanda ya zo da ƙorafinsa za mu ɗaya mu saurare shi mu ga mecece mafita game da wani abin da ya faru.
To shi kuwa daga cikin yankin Malam Alƙasim Yakubu cewa ya yi babu wanda zai iya ba da tabbacin haƙiƙanin musabbabin tsintar wannan yarinya a rijiyar.
Abu ne kawai za a ce Allah ya kawo ni ibtila'i, Allah ya kaddara cewa takwa za ta faɗa ta mutu a ciki, ba mamaki za ta zo wucewa, Allah ya kaddara ta faɗa ko kuma dai suna wasa ko wani abin, amma ba wanda ya cewa ga actual abin da ya faru, tunda ba wanda aka yi a gabansa. Kuma an sanar da hukumar ƴan kwana-kwana a sai da za a fito da yarinya.
To sai dai bayan da aka je kiran ƴan kwana-kwanan ne, sai suka ce ba su da mota. Kamar da yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka je ofishin kwana-kwanan ya shaidawa jakadan labarin Buhari Isa.
Sun ce a nemo ƴan kwana-kwana, an kira ƴan kwana-kwana sun ce ba su da mota, sai a nemi mota a jiya a gaya musu zo a biya masu mota, wato mu za mu biya ba gwamnati za ta biya ba, wannan aikin gwamnati ne ba aikin talaka ba ne. To yanzu mu za mu shiga rijiya mu fito da yarinya, ai haƙƙinsu ne wannan.
To daga bisani dai ƴan kwana-kwanan sun je a wata mota ƙurƙura ta ɗiban kaya, sun kuma yi nasarar ɗauko gawar yarinyar, inda suka saka ta a bayan ƙurƙurar suka tafi da ita tare da sauran jami'an tsaro. Kuma batun rashin motar ƴan kwana-kwanan ya faru akan wani al'amari mai kama da wannan shi ma ɗin ɗaya a yau, inda aka tuntuɓi mai magana da yawun hukumar wato kakakinta PFO Sa'idu Ibrahim wanda ya tabbatar da cewa ba su da motar.
A da muna da guda biyu wanda sun samu matsala kuma sun tsaya, kuma yanzu ana kan aikin gyaran su. Kamar dalilin da yasa ake kira a ce mutane su zo da abun hawan da za a je ayi wannan aikin, domin shi aiki ne wanda ake buƙatar kar ya tsaya, a ci gaba da shi, kuma ana buƙatar mu zamanto da mu hukuma da al'umma, mu haɗa hannunmu gaba ɗaya domin mu bada gudunmuwa domin ceto al'ummarmu gaba ɗaya.
To da fatan Allah Ubangiji ya ba hukumar kwana-kwanan mota, tunda dai masu hukumar sun kasa sai mata, ita kuma yarinyar Allah Ubangiji ya ji kanta ya mata gafara, ya kuma bayyana iyayenta, domin dai jan wando ne da farar riga a jikinta, iyasin shekarunta kuma ba za su wuce goma ba. To wannan dai shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809 1449 9, sai kun aiko. A nan kuma al'umar unguwar Yaka Sai Bi ne, su ne suke cigiyar nasu yaran, ba wai ganin yaran nasu ake ana cigiyar su ba, domin dai sun ce an fara yi wa yaran nasu ɗauki ɗaiɗai a 'yan kwanakin nan, suna kuma ta faman nema babu labari. Don haka ne ma suka shirya wani gangamin addu'a kan Ubangiji ya kawo musu mafita.
Duk wannan masifu gaba da Allah ka yaye mana su bace daya. An sati yara har wani ma a takacin an yanka shi, yanda labari ya zo mana. Mahaifan sun je sun ɗauki gawarsa ta hanyar 'yan sanda.
Shi ma wani daga cikin iyayen da yaran nasu suka ɓata ya yi ƙarin haske azantawarsu da jakadan labarin Hassan Mahmuda Yahu.
Da kwanan fitattasa ana tunanin ya je wani gida nan da zumba zai suwa awara, ba a ga cewa ya dawo bane ba, aka ta duba shi a maimakon a gan shi babu labarinsa.
To mu dai sai mu ce Allah Ubangiji ya kyauta a mu, kuma daga batun ɓatan yaran ne za mu waiwayi mamakon ruwan da aka tafka kamar da bakin ƙwarya a jiya, inda ya taho da gawar wani matashi aka kuma tsince shi a yankin Gaida. Kuma domin jin ko an gano gawar ta ina ce, kuma garin yaya akai ruwan ya taho da ita, ga jakada Abubakar Sabo.
Ana dai zagin ruwan da aka yi ne a Lahadin da ta gabata ya taho da gawar daga wani guri, kamar yadda wasu daga cikin mazauna yankin suka bayyana. Duk da cewar lokacin da suka gawar hukumar kashe gobara ta jihar Kano, inda suka ce ba su da mota wacce za ta irin wannan aiki.
Wai gari mun tarar da ruwa ya koro mana gawar wani bawan Allah. Wallahi ba mu gane ko wane ne, muna da tunanin kamar mahaukaci ne. A ban bi kokarin dauko shi ba, sakamakon dole sai hukuma ta zo ta gani. Eh to yanzu mun kai dai ga sanarwar da jami'an tsaro.
Mun kira 'yan kwana-kwana sun ce ba su samu damar zuwa ba, sai ba su da mota.
Ishaku Kasim shi ne mai unguwar ta Gaida ya tabbatar mana da faruwar lamarin. Mun kuma tuntuɓi mai magana da yawun ma'aikatan hukumar kashe gobara ta Kano, PFO Sa'idu Muhammad Ibrahim, dangane da batun, wanda ya tabbatar mana da cewa motar tasu da suke irin wannan aikin ta falalace.
A da muna da guda biyu wanda sun samu matsala kuma sun tsaya, kuma yanzu ana kan aikin gyaran su. Kamar dalilin da yasa ake kira a ce mutane su zo da abun hawan da za a je ayi wannan aikin, domin shi aiki ne wanda ake buƙatar kar ya tsaya, a ci gaba da shi, kuma ana buƙatar mu zamanto da mu hukuma da al'umma, mu haɗa hannunmu gaba ɗaya domin mu bada gudunmuwa domin ceto al'ummarmu gaba ɗaya.
Allah kyauta da kuma gyara shi kuma wannan matashi, Allah ya ci kansa. Abubakar Sabu, Baba Suda.
To Abubakar nan ɗin ma dai Allah ya ji kansa ya kuma kyauta ɗin za mu ce, kuma daga yankin Gaidar ne za mu dawo baya-baya, mu kuma tsaya a gadar ƙarƙashin ƙasa da ke kan titin Fanshekara, inda shi kuma wani mai babirin a daidaita sahu akai zargin ya saka wani tsolar rake jiƙaƙƙe mai ƙaiƙayi, ya dinga tafkar wata matar aure har sai da mijinta ya zo yana yin ƙwalla. Kuma domin jin makomar wannan mai babiri, ga jakada Abba Isa Muhammad.
Maballin riga ta ne, larance ba da Allah
in ba ba jani. Mu ji a jabin Qur'ani, an za mu bai
cikin shi. Hayaniyar matar kenan da direban a daidaita sahun lokacin da suka fara musayar yawu a bakin gadar ƙarƙashin ƙasa da ke sabon titin zuwa Fanshekara. Sai dai bayan ƙura ta fara lafawa, mun ji ta bakin matar da mai a daidaita sahun ya ɗauko, bayan dai an yi zarginsa da cewar ya lallafta mata wani tsolar rake mai ƙaiƙayi kafin jama'a su kawo mata ɗauki.
Ina kwanan ƙasar gada, sai na ce mana, can sama za ta je, wallahi.
sai dai direban adaidaita sahun ya ce ai matar ce ta jawo domin kuwa ta ci kuma wuyansa lokacin da suke tsala gudu a adaidaita sahun
wai tsaya gada na cikin gada nan daya muna zuwa nan sai ta kama soka mu zaki sai ta kawo wani abin rake za ta maka mu sai na kwaji ka ji babu lifa to ka ga shi abu daga ce maka tsakanin ka da mace ne kowa yazo bane ba gaskiya ba ka ga mubullin riga ta ta mu riga ta wai to sai da mai
sai dai da kabisani mijin matar ya bayyana amma ko da muka yi kokarin jin tawakin sa face dai hawaye dake zuba daga idanuwansa inda a karshe aka dinguma zuwa ga mahukunta domin dai tantance gaskiyar lamarin to da fatan za a dinga kai zuciya nesa Abba Isa Muhammad Baba Suda
to kowa dai ɗebo da zafi aka ce bakin sa kuma da haka za mu karɓi sakonnin talla
Zubi ya na ganki ne kin yi tarumi kin yi zugun
kai dai bari kawai Sadiku ai abun duniya ne in gaya maka biya biya ishe ni gashi wayata ta fashe wajen tajin ma ya je nayi kuma na rasa inda zan kai gyara
yanzu wannan abun ne kawai ya saka shi cikin damuwa
eh mana ba dole wannan ya dame ni ba ka fita ka bar ni tun safe ba tajin ba kira ni dai abun ya ishe ni
ba ki da labarin dan Musa communication wadanda suke fice wajen kawo ni gertattun kayan gyaran waya har da ma wayoyin kansu bugu da ƙari suna sayar da Samsung da skirin USB har ma da Bluetooth da original Nokia flash memory duk wani kayan electronic da Musa communication ba a barta a baya ba
lalle san Sadiku wannan batu na ka a buga saurare ni kayan su zan fita daga cikin imuwa da damuwa to amma ina dan Musa communication suke
suna nan a shago mai lamba 1 da lamba 2 Naibawa kasuwar Ellemu daura da shagon Yahoo
za ku iya samun su akan lambar waya 0704444111 ko kuma 0704 3300700
dan Musa communication nagarta shine tajawu
Do you or any of your friends hold an admission with a university in the UK, USA, Ireland, Canada, or Australia? Or do you wish to study in any of these destinations beginning this September? If yes, then here is an opportunity for you. Attend a free visa counseling session and pre-departure briefing at the UK EAS Colonel Office on Saturday, 27th of July, 2019. UK EAS offers a free study visa advice to intending applicants to avoid unnecessary visa refusals. Remember, it is absolutely free. The venue is UK EAS Kano Office, Ground Floor, Suite 10A, JDS Plaza, number 375, Civic Center Road, Kano. Time, 11 a.m. prompt. For offer holders, please come along with copy of your admission letter. To learn more, call 081-2222-7346 or 0816-6575-768.
To madalla, a bangaren kotu kuwa wani matashi ne da ya saci injin bar ruwan noman kifi na naira 73,000 ya je ya siyarwa da wani dan gwangwan naira 2,300 karshe dan gwangwan din ya gudu shi kuma ya samu gurbin zama a gidan kurkuku har na watanni 6 babu zabin tara sannan kuma ya biya naira 73,000 ramakon kudin injin da ya siyar wa dan gwangwan 2,300 idan kuma babu kudin to zai yi karin wasu watanni 6 full calendar din dai a gidan kurkuku kaga shekara guda ta cika tammi kamar dai yadda alƙalin kotun ta magistrate mai lamba 17 mai shari'a Ibrahim Bello yanke wa matashin kuma jim kaɗan bayan fitowa daga kotun mun zanta da matashin sa'ad da yake ƙarƙashin kulawar jami'in gidan yari Shu'aibu Lawan Kura da masu taimaka masa su Salisu Ashir Daurawa
sai na ji dan gwangwan ya zo wucewa kawai sai na mar magana kamar da wata sai na nuna mar SAH 2,300 ya ban ma wallahi kuɗi kawai ka san kuɗin da ba naka ba ba halak ɗinka ba kawai a banza da wufi na kashe kuɗi ba wani wanda ya koya mun kuma ba wani wanda muke tare da shi ni kadai na yi
ya batun nadama
a gaskiya na gane kure na kuma kwarai na yi kuskure in Allah yarda haka ba ta ƙara faruwa ba ko da biyar ɗin wani ma na gani ba zai yi wani ɗauka
to duk tsintsin da ijaruwa dai dama aka ce shi ruwan zai doka fatan mu dai Allah Ubangiji ya raba mu da san zuciya irin wannan ya kuma sa zaman gidan kurkukun ya kasance wa matashin sanadiyar kauracewa aikata irin wannan kuskure a rayuwarsa. Allah Ubangiji ya sa haka, amin. To wannan labari dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook gabanin kawo muku shi, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa a kai. Kuma Jakaya Hassan Mahmuda ya'u ya leƙa mana wannan shafi.
To da sakon Musubahu Bargo Inusawa za mu fara, inda ya ce, oh, ai daman duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan jibga, kaga yanzu ka jawo wa kanka. Fadima Abdullahi Hausawa da Aisha Abdulkadir kuma cewa suka yi, Allah ya tsare mu da son zuciya, amin, ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu, ya shiri masu aikata irin wannan hali na ɓera, amin. To duba da yanayin lokaci, da sakon Hashim Sharif da Amira Khalid Sanda za mu ƙarƙare, wanda suka ce, tab, wannan shine an yi ba a yi ba. Allah ya shirye mu baki daya, amin. Waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba, mun ga sakonninku muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na internet www.dalafmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki daya, ko kuma ma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye a lokacin da suke tsaka da gudana. Allah ya bar zumunci, amin, muna godiya. Kuma daga labarin kotun za mu gangaro ƙasa-ƙasa mu je ga Jakadiya Aisha Ibrahim Abdul, wadda za ta shigo a cikin fannin nan namu na
fannin namu na tabbitan a wannan makon ya yi duba ne dangane da wani abin amfani wanda iyaye da kakanni suke amfani da shi, kuma har a yanzu wasu suke amfani da shi ta fuskoki daban-daban. Sai dai yawancin al'umma a yanzu sun san sunansa a baki, amma a ida ba su san shi ba, balle su san yadda yake da ma irin amfanin da ake yi da shi. Mai sauraro, idan na ce maka menene wannan, watakila kai ma ka yi tabbitan din. To amma dai kuma koya aka yi, muna magana ne akan taskira wadda take da daddaden tarihi a gargajiya. Al'ummar Hausawa suke alfahari da ita tun a da har kawo yanzu. Don haka ne ma muka koma wa Hausawa a nan Kano don jin ko sun san taskira.
Gaskiya ban san komai dai akan ta ba.
Ban san taskira ba, saboda rabura da taskira tun ina secondary school.
Na ji mutane suna cewa taskira asirin mai daki. To idan muka duba kun ga taskira kamar za a ce wani abu ne da ake iya adana shi na sirri.
Ban san mai taskira ba, kawai dai na san labari.
Menene ta?
Wallahi ban sani ba.
Ban san menene taskira.
Taskira kamar yadawa. Ni ma dai kusan hakan ne, kamar yadawa.
Dr. Mahe Isa Ahmad, masanin Hausa ne da ke kwalejin Sa'adatu Rimi, ya faɗa mana menene taskira.
Taskira wata saƙa ce ta kaba da ake yin ta domin ajiyar kayan saƙa a cikin ta. Mata da suke saƙa cikin gida sukan ajiye abin da wato auduga da allin da ake saƙar da shi da kuma mazarin a cikin sa. To banda kuma wannan ajiyar da ake ta wannan kayan saƙa, to sukan dan daga ƙasan wannan kayan saƙa su kuma su dan ajiye wani abu haka kamar na dan kuɗi ko dan goro ko dai wani abu da za su yi amfani da shi. To shi sa kamar mata kirari da wannan cewa ita asirin mai daki ce.
Sai kuma wani makon, idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ta wani fannin namu na Aisha Ibrahim Abdul Baba Suda.
To an gaida Aisha Ibrahim Abdul. A nan kuma wasu 'yan kwanta-kwanta ne suka yi fakwannin fashi suka saɗaɗa, suka kuma sungume wa mai unguwar Sharaɗabi wani sabon babur ɗinsa. Don haka ne ma al'ummar unguwar suka taimaka, suka tausaya, suka sai masa sabo.
Sun samu labari, ban ma san suna hada kwamitin ba, yan unguwar wanda lokaci ba zai bari sai na zayyane su ba. Su suka hada suka yi ta contribution, ban ma sani ba. Sai yau din nan suka bugan waya, ina kusa, nace eh ina gida. Suka ce to yanzu ga dan abin da ya samu, ina zuwa zalla da babura kafi.
To shi ma dai daga cin Sharaɗan Alhaji Iliyasu Ma'azu ya ce mutanen wannan unguwa sun yi abin kai.
Ni na fi kowa murna, kuma shaida ce da ta nuna cewa yana zaune da jama'a salami lafiya. Ina so sauran mutane a ko'ina suke a faɗin Kano su dinga taimakawa daga ta da masu unguwanni, domin duk wata rigima ta sarauta daga kan mai unguwa take farawa da kuma ta zo kan da gaci, watakila kuma ta tafi gaban hakimi, watakila gaban sarki. Amma duk alhalin suna wurin dagaci da mai unguwa.
To mai sauraro, tunda mun zo gida Sharaɗa, ai mana afuwa, ba za mu koma ba, mu shigo gida mu rufe kofar shirin sai kuma gobe. A madadin Bahari Isa, wanda shine ya sada ni da ku, har da taimakon Hassan Mahmuda ya'u, sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu, da Ma'az Musa Ibrahim Allah ya tashi kafadu sai kuma ni da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi soran dinki nake mana fatan saduwar alkhairi wassalamu alaikum.